mai wa'azinmu na gaba shugaban majalisar malamai kasa Dr. Ibrahim Jalo, tare da shi akwai alarama Muhammad Babangida Aliyu daga Jalingo. Alarama ta zo ka karanta wasu ayoyi daga Alkur'ani mai girma kafin isowar dakta. Allah madaukakin sarki nake roko ya taimaki dakta ya masa jagora, Allah ya daidaita harshensa. Allah madaukakin sarki ya kare shi daga kuskure, Allah ya amfanar da mu da abin da zamu je. Alarama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نزوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها بدلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نا الصبر درين 28 غوات جمادى الأولى هجرة دبود إيدا داري حدود 46 wanda ya dace da daren 30 ga watan November tashrin na biyu shekara 2024 miladiya. Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haduwa wannan gari na azare kuma a kofar fadan mai martaba sarkin Katagu. Munasabar wannan haduwa ita ce gabatar da wa'azi na musamman saboda munasabar wato aure da aka daura dazun nan bayan sallan juma'a, auren diyarmu Fatimatu Zahra bint Ali Burga da kuma angonta wato Abdurrahman bin Ahmad baba, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa cikin wannan aure nasu, ya azurta su da zuriya tayyiba, ya ba su lafiya da zama lafiya. Asant. Na'am. To bayanin da za mu yi cikin ɗan mintoci kaɗan a nan, bayanai ne da suke son su ja hankulan wasu jama'a, suna ikirarin musulunci amma kuma gaskiyar lamari hanyar da suka ɗauka ta yi hannun riga da musulunci. Wannan shi ya sa abinda zai zama wajibi a kansu shi ne ko dai su dawo su yi nadama, su yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Idan kuma sun toge cewa ba za su yi aiki da hadisan manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sun kafurcewa hadisan manzon Allah, sun kafurcewa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, abinda hankalin masu hankali zai hukunta shine to sai dai su hada biyu, ko dai su yi imani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, su yi imani da Alkur'ani, ko kuma iyadan billah su zabi hanyar zuwa jahannama gaba daya, su kafurcewa Alkur'ani, su kafurcewa sunnar manzon Allah, wato hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Babu shakka wannan matsayi na biyu matsayi ne da ba ma son a ce kowa na cikinsa, domin bukatar mu shine a gudu tare a tsira tare. Amma wani yayi ikirarin musulunci sannan kuma ya ce ya kafurcewa hadisan manzon Allah, ya kafurcewa sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wannan ikirarin imani da yayi ba zai amfane shi ba. Kuma a gaskiyar lamari ba mai imani bane a fuskar shari'a, saboda sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wahayi ne daga Allah madaukakin sarki, manunnukan su wahayi ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duk da shari'a ta ba wa annabi dama ya amfani da lafuzansa, lafuzan da yake so, bambanci su da Alkur'ani, Alkur'ani wahayi ne lafuzansa da kuma ma'anarsa, ita kuma sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ma'anunnukansu ko ma'anar ita sunna wahayi ne daga Allah madaukakin sarki. Kuma abun zai baka mamaki, mutumin da zai ce ba ruwansa da sunnar annabi, ba ruwansa da hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, domin wasu katti ne suka yi ikirarin ruwaito waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ya sa ma suka shahara da sunar da jama'a suka sanya musu ɗan ƙala ƙato. Sannan kuma ya dawo ya ce ya yi imani da Alkur'ani, alhali shi kansa Alkur'ani, waɗannan dai mutanen da suka ruwaito hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin babubbuka daban-daban, kan maudu'ai daban-daban, su ɗin nan su ne suka ruwaito shi kansa Alkur'ani. To ta kaga hankali zai kama ka gaskata ni cikin ruwaito maka Alkur'ani daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ka amince mini
ka yadda da amana ta, ka karbi magana ta, ka karbi labarin da na baka game da alqur'ani, sannan kuma ka karyata ni game da hadisi. Alhali duka ni din nan ni ne na nakalto maka su, na ruwaito maka su, domin kamar yadda hadisi yake zuwa mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tawatur, mu ce wannan hadisi mutawatiri ne, ko ta hanyar shahara mu ce wannan hadisi mashhuri ne, ko ta hanyar ahad mu ce wannan hadisi wato ahadi ne shi, ko kuma ya zamanto hadisin nan mu ce ya zo mana ta hanya da za mu kira shi hadisi ne wanda yake shad, ya zo mana ta hanyar shudud, ko kuma wannan hadisi mu ce ya zo mana amma kuma a matsayin mudraj, ko mu ce wannan hadisi mawdu'i ne wato muqtalaq, hadisi ne da tabbatar kasancewansa hadisi ne na ƙarya. Irin yadda hadisai suke da wannan su ma ruwayoyin alqur'ani haka suke, illa dai dan ƙara kato saboda wato bid'a tasu sun gina ta ne akan jahilci da rashin sani, wa illa ruwayoyin alqur'ani akwai alqira'at almutawatira, alqira'atul mutawatira, akwai alqira'atul mashhura, alqira'atul ahadiyya, akwai alqira'atul mudraja, akwai alqira'atul mawdu'a. Wannan yana rubuce, wanda ya sani ya sani, wanda kuma ya jahilta sai ya tambayi waɗanda suka sani su gaya masa. Yan kalakatun ƙasar mu Najeriya so da dama ina ganin wani jagoran su, wani jahili murakkabi da Kaduna, ina ganin sai yana riƙe da takardun alqur'ani irin direct shooting din nan da muke kiransa bugun Kano. Alqur'anin da yake karantawa ko suke karantawa alqur'ani ne da ruhayar warsh, warsh din wani bawan Allah ne ba misire, sunansa warsh ko laƙabinsa warsh, sunansa Uthman bin Sa'id, mutumin Misra. Tarihinsa yana rubuce, malamansa da ya ruwaito alqur'ani daga gurinsu yana da isnadi daga shi kansa har zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ya ruwaito daga wane, wane ya ruwaito daga wane, wani ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, har sifarsa shi warshi ɗin nan za ka ga cewa ana maganar sa, ana ba da sifarsa cewa wani mutum ne farisol, amma gajere mai jiki kuma gwanin kira'a mai daɗin murya. Duk wanda ya san warshi ko zai karanta tarihin warshi, abinda zai tarcewa shi ne sifansa. Wane ne malamin warsh, wurin wa warsh ya ruwaito alqur'ani da ake cewa yanzu qira'al warsh ko qira'ar nafi a ilmance daga ruwayar warsh, malamin su shine Nafi, Nafi bin Abdurrahman al-Madani. Shi malam Nafi gwani ne na alqur'ani, mutumin Madina, shi ma zaka tarar da irin sufofi da aka bayar, mutum ne baki baki kirin al-aswadul halik, haka ake sifanta shi, asalinsa daga Isfahan, amma kyakkyawan mutum ne, amma fatar jikinsa baka ce baki kirin, malamin warshi. Wurin wa waɗanne ne malumansa daga cikin tabi'ai, domin warshi ba tabi'i bane, shi ma Nafi bin Abdurrahman ba tabi'i bane, saboda haka Nafi tabi'ut tabi'in, warshi tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nafi malumansa cikin tabi'ai wanda ya karanci alqur'ani ya ruwaito alqur'ani a wurin su sun kusan 70 tabi'ai kenan. Sannan su waɗannan tabi'ai suna da malumansu cikin sahabbai sun kai wajen mutum 6. Akwai Umar ibn al-Khattab, akwai Zaid ibn Thabit, akwai Abu Huraira, akwai Abdullah ibn Abbas. Sannan akwai Yazid. Sahabbai dai sun kai wajen 6 waɗanda su ne maluman Nafi'u bin Abdurrahman al-Madani ya ruwaito al-Qur'ani daga gare su. Su kuma waɗannan sun ruwaito ne daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda zaka tare kenan in ka bude Sahihul Bukhari. Buhari zai ce na karbo wannan hadisin Annabi daga wani, shine malami na. Wani ya karbo daga wani? Akai ga tabi'i, tabi'in nan ya karbo daga sahabi wani? Sahabin nan shi kuma ya ji haka Annabi ya faɗa. Nafsu shay. Kuma waɗannan mutane su suka ruwaito hadisin ma. Shi Nafi'u bin Abdurrahman malamin Warsh, fiqa ne, sananne ne a cikin ilmin hadisi, yana da hadisai da yawa da ruwaito. Tabi'ai ba sai an gaya muku ba. Sahabban nan da na ambata ba sai an gaya muku ba, su ne ma ake ruwaito hadisai daga gare su. To duk ira'an da ka kama daga cikin ira'o'in nan guda al-ashara, al-qira'atul ashri, ira'o'in nan guda 10, duk abinda zaka tare kenan. Masu ruwaya daga gare su mutum 20 ko 19 su ma nafsu shay. Su suka ruwaito al-Qur'ani, su suka ruwaito hadisi, ina bambanci in banda harkar jahilci. Harkar jahilci da rashin sanin ciwon kai, ya kamata ku yi karatu. Sannan shi hadisin nan Allah ya yi maganarsa cikin al-Qur'ani, ba wai wani abu bane da yazo kharijul Qur'an. A'a, al-Qur'ani ya tabbatar da cewa hadisin nan shi ma saukar da shi aka yi daga wurin Allah, kamar yadda maluma dama suke cewa da hadisi da al-Qur'ani dukkansu wahayi ne daga Allah madaukakin sarki. Bambanci, wannan wahayi ne ma'anarsa da lafazinsa, wannan kuma wahayi ne ma'anarsa amma lafazinsa ba dole bane ya zamanto wahayi. Wannan ba wata matsala bace. Sannan kai saboda tsabar sakarci da rashin sanin inda aka fuskanta, ka zo ka rabe abinda ba a rabawa. Wanda zai ce ba ruwansa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, daidai yake da ya ce shi yanzu daga Bakara zuwa ƙarshen suratul Kahf ba ruwansa da wannan, ba zai yi imani da wannan ba. Shi zai yi imani ne daga suratu Maryam zuwa suratul Nas, shi ya zaba. Me sunan wannan? Za a kira shi musulmi? A shari'ance ba za a kira shi musulmi ba, domin babu yadda za a yi wani kawai ya tsaya saboda ya sha jahilci, ya ƙoshi da rashin sanin ciwon kai, da rashin sanin menene zai tarar gobe kiyama, da rashin bada muhimmanci ga rayuwarsa ta gobe kiyama, wacce rayuwa ce da ba ta yankewa. Kawai abin da ya ga dama ya ce shine addininsa. Saboda haka mu ba ruwanmu da Alkur'ani. To kawo mana wani Alkur'ani naka daban wanda ba ruwaito shi aka yi ta hanyar isnadi ba. Yadda zaka ce akwai hadisi dha'ifi, shi ma ruwayoyin Alkur'ani akwai ruwayar da za a ce wannan Alkur'ani ta wannan hanya dha'ifiya ce, ko mawdu'iya ce, ko ahad ce, ko mashhuriya ce, kamar da na yi bayani dazu. Allah yana kiran hadisi ko sunnar manzon Allah cikin Alkur'ani da lafazin al-hikma, ina saki nana tawa me sunan hadisi ko sunnar annabi a cikin alqurani alhikma duba cikin suratul ahzab lokacin da Allah madaukakin sarki yake magana da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu wa'azi yana ga musu ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi a aya ta dabda ta karshe na wannan wa'azi sai ya ce wazkurna ma yutla fi
buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna llaha kana latifan khabira
abinda Allah ya ce kenan ku saurara ku saurari abinda Allah ke cewa Allah ya ce wa matan manzon Allah wazkurna ma yutla kutuna domin ku wa'azantu kutuna ku yi tadabburi domin ku wa'azantu da me za ku wa'azantu ma yutla fi buyutikunna abin nan da ake karantawa ake tilawar sa tilawa mana ma yuntaqu bihi abinda ake hurtawa da baki sai Allah ya ce abinda ake karantawa ko ake hurtawa da baki min ayatillahi daga ayoyin Allah ina ake samun ayoyin Allah cikin alqur'ani ma'ana ku yi tadabburi ku tuna da alqur'ani ku yi tadabburi da hukunce hukunce dake cikin sa ku wa'azantu da wa'azuzzuka dake cikin sa alqur'ani kenan gashi gefe guda sai aka ce wal hikma ma'ana ku tuna ku wa'azantu da abinda ake karanta muku ma'ana ake hurtawa cikin dakunan ku ko gidajen ku na daga hikima hikima ma'ana hadisin manzon Allah ma'ana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka malamai suka fassara wannan daga tabi'ai har na ƙasa da su haka Katada ya fassara wannan haka Muqatil haka tabi'ai da yawa Imam Shafi'i cikin littafin tafsirinsa cikin al'um nasa kusan dukkan malamai kuma kai in ka ce ba hadisin ba to sai ka ga mana me ake karantawa menene annabi yake karantawa matansa dake dauke da hukunce hukunce bayan alqur'ani sai ka kawo mana wannan nabiyu duk inda ku samu dan kalaka to ku ritsa shi sai ya kawo domin Allah ya ce ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi to ayatul lahi gashi nan mun ajiye shi gefe guda sai ka kawo mana dayan kuma eh dole ne domin alqur'ani ai ba filtahi bane na wasa ba yadda za a yi a kunta wata kalma ko wata jumla a ce ba ta da ma'ana dole ne sannan muna da ayoyin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya saukar da alqur'ani sannan ya saukar da hikima alqur'ani an saukar da shi sannan an ce an saukar da hikima sai a gaya mana bayan an saukar da alqur'ani gashi nan shi kam ka ce ka yadda da shi to ɗayan kuma fa hikima menene hikima sai ka ga mana me Allah yake cewa cikin suratul baqara wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf
fa amsikuhunna bima'ruf law zarihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran litatadu
na'am
wa man yaf'al dhalika faqad dhalama nafsah wala tattakizu ayati llahi huzua
wadhkuru
ni'matallahi 'alaykum id kuntum واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم
واتقوا الله إن الله بكل شيء عليم
تنني محل الشاهد الله يأتي وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة kun fahimci mahallin shahid wama anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bihi. Kutuna kuita dabburi da abin nan da Allah ya saukar muku, min alkitabi na daga littafi, alkitab anan ana nufin alqur'ani, sai kuma aka ce da abin da ya saukar muku na daga hikima. Ya saukar muku da wannan don me? Ya'idhukum bihi, yana muku wa'azi da shi. Yan kala gato, muna tambayar ku in akwai ku anan azare. Wa ma anzal alaykum min alkitab, kuma za ku ce alqur'ani ba matsala. To saura na biyu wanda kuke karyatawa, da Allah ya ce wa ma anzala alaykum min alhikmati ya'idhukum bi, sai ku gaya mana menene shi. In ka ce dokoki, ai da ma cikin alqur'anin dokoki ne, kuma riga an gama da magana alqur'ani. Wa ma anzala alaykum min alkitab, magana alqur'ani ya kare. Saboda ka wal hikma din nan shine hadisi har yanzu. A cikin suratul nisa, Allah madaukakin sarki yana cewa walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu,
walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma qaifatun minkum an yudhillu wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadurunaka min shay.
Na'am.
Wa anzalna alayka alkitaba wal hikmati.
Na'am. Ina kake, ina yake karatu?
Wa anzalna ilayka alkitaba wal hikmati.
Na'am. Wala durunaka min shay. Wa anzalna, na'am, wa anzalna ilayka alkitaba wal hikmata wa anzalna alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam ku wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Shi ma mahallu shahid anan, Allah madaukakin sarki yana cewa da abin da ya saukar maka, ya saukar maka, ya saukar maka min alkitabi, na daga alqur'ani. Saboda haka maganan alqur'ani ya kare anan, sai aka ce wal hikma, sai a gaya mana menene hikiman anan, in ba sunnar manzon Allah ba, kamar yadda salafus salih suka yi bayani, a kawo mana menene hikiman anan. Idan wani ya ce, idan wani ya ce ai akwai wasu lafuzan hikima da suka zo, ba za su iya daukan manar hadisi ba, za mu ce babu matsala. Ai babu wani lafazi ko shi kansa lafazin alqur'ani, ba wai dukkan inda lafazin alqur'ani ya zo a cikin alqur'ani yake daukan ma'anan alqur'ani ba. A cikin suratul Isra, Allah madaukakin sarki yana cewa aqimis salata liduluki shamsi,
aqimis salata liduluki shamsi wa qur'anal fajr
ila ghasaqil layl,
ila ghasaqil layl wa qur'anal fajr.
Naam.
Inna qur'anal fajr kana mashhuda.
To dan kalaka, to ku saurara. Allah yana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurni, yace aqimis salata, ka tsaye da sallah, liduluki shams, wato a lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama. Anan ka tsaye da sallan azhar, ka tsaye da sallan la'asar, ila ghasaqil layl, har kuma zuwa lokacin duhun dare, ma'ana ka tsaye da sallan magariba da sallan isha. Sai ya ce wa qur'anal fajr, ai wa aqim qur'anal fajr, wannan fata da ta zo wa qur'anal fajr innan amilinta, sai ka koma can, aqim shine amilinta. Ai wa aqim qur'anal fajr, ai wa aqim salatal fajr, kama umirta an tuqima salatal zuhri wa salatal asri wa salatal maghribi wa salatal isha, kadhalika umirta an tuqima salatal subhi. Saboda haka Qur'an anan ba yadda zaka fassara shi da alqur'ani, dole ka fassara shi da me? Da sallar asuba. Allah ya ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda. A suratul qiyama, Allah madaukakin sarki yana cewa fa iza qara'nahu fattabi qur'ana, thumma inna alayna
bayana.
Anan ma al-qur'an anan ba shine al-qur'ani nan da muka sani ba, shi ake nufi ba, a'a, ana nufin karatu. Domin da Allah ta shi bayani, sai ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana, haqqin mu ne mu jam'ahu mu hada shi wannan alqur'ani wa qur'ana har yanzu haƙin mu ne mu karanta shi gare ka ko malaika jibril da muka turo ya karanta maka shi fa idza qara'nahu idan malaikan mu malaika jibril ya karanta maka yazo maka da wannan wayin alqur'ani ya karanta maka ayoyin ko aya ko wani bangare na aya fattabi qur'ana fattabi din nan bimana istami ka saurari karatun jibril sai ya gama tukunna karka damu ba sai ka gaggauta ba ba za ka manta ba insha Allah sanin ku yuka falatan sa saboda haka alqur'ani shi ma yana zuwa ba tare da mana alqur'ani ba ba wani abun mamaki bane a samu hikima kuma wato lafazin hikima yazo ba da ma'anar hadisi ba wani damuwa bane misali a cikin suratul isra har yanzu Allah madaukakin sarki yana cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka minal hikmati
minal hikma zalika mimma auha ilayka rabbuka minal hikma
na'am bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci dokoki umurni da hani wajen 20 da wani abu da uku ko da hudu a ƙarshe sai yace zalika mimma auha wannan daga cikin abinda ubangijinka yayi wahayinsa zuwa gare ka minal hikmati anan alhikmati ba za a fassara alhikma da me ba da hadisi ba ko da sunnar annabi a'a ko dai a fassara shi da dokokin nan da suka gabata hari da umurni ko a fassara shi da mau'iza kamar yadda Suyuti mai jalalain ya fassara shi wannan lafuza da dama haka zaka tara cikin alqur'ani saboda haka abinda muke son mu sakon da muke bayarwa shine ku ɗan kalakato ba ma ku kade ba har da shi a rafida waɗanda su ma suke kafurcewa hadisan da ahli sunna suka ruwaito alhali su ma shi a rafida ba su da kokobo ɗaya cikin harkar ruwaito alqur'ani duk sun yadda ba su da nasu sai abinda ahli sunna suka ruwaito na alqur'ani akwai manyan maluman su irin su Ibn al-Mutahhar al-Hilli da wanda suke kiransa ash-shahidu thani duk sun ce alqur'ani ba mu da namu duk abinda ahli sunna suka ce shine ruwaya ingantacciya qira'a ingantacciya shine namu mu ba mu da shi kuma gaskiya din ne ba su da shi faqidu shay'in la yudihi yanzu ka zo ka tarar da alaran ma ka ce alaran ma ya baka biliyon 10 ai kaga wasa kake yi faqidu shay'in la yudihi ba zai iya baka ba to ku shi a rafida ya za ku yadda da ahli sunna a matsayin su ne za su ruwaito muku alqur'ani kun yadda ba makaryata bane a ruwaito alqur'ani amma kuma ku ce makaryata ne a ruwaito hadisi wannan wani irin tanakubi ne wannan fa shine halin da ɗan bid'a suke dukkan wani ɗan bid'a haka suke wallahi sai mu gode wa Allah da muka tashi muka tarar da kanmu muna nan cikin group din ahlus sunna wal jamaa mu ne musulunci mu ne da alqur'ani dole a wurin mu za a koyi alqur'ani kuma dole daga wurin mu za a koyi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bazan manta ba a wannan gari kun sani akwai wanda ya shahara Alhaji Ali Qura Allah ya gafarta masa mutum ne da ya taimaka wa Najeriya sosai yayi wa al'ummar Najeriya hidima musamman yaki da masu laifi to bayan Allah ya karbi rayuwarsa an samu wani kaninsa shi ma yanzu da yake irin wannan aiki mu yi ta masa mu sanya cikin addu'o'i Allah ya kare shi wato Allah ya taimake shi ya masa wannan jagora ya zamanto ta hannunsa Najeriya za ta tsarkaka daga dukkan waɗannan bala'o'i da suka dame mu na daga waɗannan mabarnata wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin maratan ukhra
wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.